Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu tsaron jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya yau Lahadi 9 ga watan 4 shekara ta 2017 ni ne sahabo Imam Aliyu a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kulla lubo ta shoshin mu a daidai wannan lokaci ga nazar da kanun labarai.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta ce babu wata hanya da za a iya wanzar da zaman lafiya a Siriya, matuƙa shugaba Bashar al-Assad ne yake rike da mulki. Jami'an 'yan sanda a babban birnin Venezuela, Caracas, sun harba barkonan tsohuwa da harsashin roba akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a jiya Asabar. Haka kuma jami'ai a Afghanistan sun ce jami'an tsaro tara aka kashe a wani yanki da ayan Taliban ke da ƙarfi.
To kanin labaran kenan.
To excellency, ka san yanzu a musaurara suna jin mu, ka san dan Adam yana da buri. Wasu akwai alaman ko da an gyara garuruwan su fa kuna ci da su dinnan ba za su tashi ba. Me za ku yi?
Za ku ji amsar wannan tambaya daga bakin mataimakin gwamnan jihar Borno Malam Usman Durkwa.
Kuma ta asamu gwamnatin kasa nauyin ya ba da dijiya ga iyalin mariga. Ina ganin shari'a na tana kai wajen shekara biyu da samun sakamakonta. Amma ga nausa ne har kwanan yau zuwa ga iko ban komai ba.
Miko Isa, wani dangin marigayin shugaban Niger Ibrahim Ba'ale, kan hukuncin da kotun ECOWAS ta yanke game da kisan shugaba Ba'ale. Ƙungiyar Tijjaniya ta kaddamar da shirin samar da kudaden shiga domin inganta ilimi ga 'ya'yan mata da kuma sauran 'yan ƙungiyar. Za mu kawo muku maimaitin shirin Duniyar Amurka. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta ce babu wata hanya da za a iya wanzar da zaman lafiya a Siriya, matuƙar shugaba Bashar al-Assad ne ke rike da mulki. A wani bayani da ta yi wanda za a nuna shi a yau Lahadi a gidan talabijin na CNN, Nikki Haley ta ce babu wata hanya da ta rage da za a bi a siyasance domin warware matsalar Siriya, matuƙar Assad shi ne ke rike da gwamnati. A wani bangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson cewa yayi ruguza daular Daesh, wacce aka fi sani da ISIS, shine mafi muhimmanci a Siriya. Sakataren ya faɗi haka ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a wani shirin gidan talabijin na CBS mai suna Face of the Nation a turance, inda ya ce abu mafi muhimmanci na farko shine murƙushe ISIS, sannan da zarar an rage barazanar da ISIS ke yi ko kuma murƙushe su baki ɗaya, ina kyautar zaton za mu iya maida hankali mu waje ɗaya kan maida al'amura a Siriya. A jiya Asabar, jiragen yakin Siriya suka ci gaba da tashi a filin da Amurka ta kai harin makamai masu linzami a ranar Juma'ar da ta gabata, a cewar gwamnan yankin wanda ya bayyana cewa sansanin na aiki ne a cikin sauri. Bayanin na gwamnan Homs Talal Barazi ya zo ne daga kamfanin dillancin labarai na Reuters 'yan awanni bayan gwamnatin Siriya ta ba da sanarwar harin da Amurka ta kai na makamai masu linzami a kan filin jirgin na Shayrat ya lalata wani yanki na filin. Masu sa ido daga ƙungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta dake Siriya sun ce jiragen yaƙi sun samu damar tashi daga filin a ranar ta Juma'a domin kai hari kan 'yan tawayen da ke gabashin yankin. Dakarun sojin ruwan Amurka za su tura wasu ƙungiyoyin mayaƙa ɓangaren tsibirin Koriya domin ƙara kwarjinin kasancewar Amurka a yankin da kuma tura saƙo daga Koriya ta Arewa, wacce a satin da ya gabata ta gudanar da gwajin makami mai linzami samfurin ballistic, duk da Majalisar Warware Matsalolin Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta ire-iren waɗannan gwaje-gwajen. Ƙungiyar dakarun Carl Vinson Strike Group na cikin shirye-shiryen zuwa gabar tekun Singapore ne, inda aka shirya za su tafi zuwa Australia, lokacin da kwamandan dakarun Amurka da ke yankin na Pacific ya ba su umarnin a juya ragamar jirgin zuwa Arewa. Kwamandan dakarun na Amurka na yankin Pacific ya faɗa wa muryar Amurka cewa har zuwa yanzu Koriya ta Arewa ita ce barazana ta farko a yankin sakamakon ganganci da kuma kin daina gwajin makami mai linzami wanda zai ba da damar ci gaba da gwajin makamin nukiliya a wurinsu. Pyongyang ta ci gaba da yin biris da gargaɗin ƙasashen duniya akan daina gwajin makamai masu linzami da kuma na'urar nukiliya. Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Lahadi ne bumabumai suka fashe a wuraren ibadar Kiristoci har guda biyu a kasar Misra. Kusan mutane 32 ne suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jikkata a yayin da Kiristocin ƴan ɗariƙar Coptic ke gudanar da bikin ranar da ake kira Palm Sunday a Turanci. Kungiyar tsageru ta ISIS ita ta dauki alhakin wannan harin. Bam na farko ya fashe ne a yankin Nile Delta, arewa da birnin Cairo, kimanin mutane 21 ne suka mutu. ‘Yan awanni kuma wani ya ƙara fashewa a wata cocin da ke Alexandria, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 11. Shugaban Kiristoci na duniya mabiya ɗariƙar Katolika ya shirya ziyartar Cairo a wannan watan domin nuna jaddada goyon bayansa ga al’ummar Egypt mabiya addinin Kiristanci. Jami'an 'yan sanda a babban birnin Venezuela, Caracas, sun harba barkunan tsohuwa da harsashin roba akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a jiya Asabar, bayan gwamnatin shugaban kasar Nicolas Maduro ta haramta ɗan takarar jam'iyyar adawa riƙe muƙami. Wani magajin garin yankin babban birnin ya ce kusan mutane 17 aka kai asibiti domin kula da raunukan da suka ji. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun kutsa cikin kariyar da 'yan sanda suka sa a kusa da babban ginin babbar kotun, inda suka yi amfani da kayan aikin ginin wani gida da ke gefe guda wajen lalatawa da kuma kunna wuta a wasu ofishoshin babbar kotun. Kasar ta fuskanci rikice-rikice cikin satuttukan nan da suka gabata sakamakon kokarin da babbar kotun kasar ta yi na sauke wasu 'yan jam'iyyar adawa da ke riƙe da majalisar kasar daga kan mukamansu. Wannan abu ya jawo yaduwar suka daga kasashen duniya da kuma zanga-zanga a cikin kasar. Akwai alamun zanga-zangar da aka yi a babban birnin da sauran na Caracas da sauran birane ba za ta sassauta a kusa ba. A ranar Juma'a da ta gabata ne, ofishin harkokin gwamnati a Venezuela ya ce saba dokokin gwamnati a matsayin dalilin da aka hana gwamnan jihar Miranda Henry Capriles daga tsayawa takarar mulki har na tsawon shekaru 15. Capriles ya yi takarar shugabancin kasar Venezuela a shekarar 2013, inda Maduro ya kada shi da ƙuri'a 'yan kaɗan, kuma ana tsammanin zai kuma fitowa takarar a zaben shekarar mai zuwa. Jami'ai a Afghanistan sun ce jami'an tsaro 9 aka kashe a wani yanki da 'yan Taliban ke da ƙarfi, yayin da jami'an Amurka su kuma suka ce sojansu guda ɗaya ne aka kashe a yayin gudanar da shirin harin kan ƙungiyar ta 'yan ISIS. Jami'an yankin sun ce an kashe dakarun ƙasar Afghanistan a daren jiya Asabar a yankin gundumar Shimtal da ke arewacin Balk, wasu da yawa kuma sun ji rauni. Asarar rayukan ta zo ne a lokacin da ake zangon faɗa na kaka da ya kama, inda Taliban ta ƙara ƙaimi wajen yaƙar sojojin Afghanistan da kuma dakarun ƙawance. Mai magana da yawun dakarun da ke tallafawa Afghanistan na NATO ya ce an kashe sojan Amurka guda a jiya Asabar ɗin, yayin da ake gudanar da hari kan ƙungiyar ISIS mai suna Khorasan a yankin Nangarhar. ISIS Khorasan wani reshe ne na 'yan ƙungiyar ISIS da yake aiki a Afghanistan da Pakistan da kuma sauran kudancin Asiya.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, Nazir Ahmed Hausawa ya gabatar. To madalla, za mu kawo muku korafin dangin shugaban Niger Ibrahim Ba'are kan ƙin mutunta hukuncin kotun sai dai yawo ko ECOWAS game da biyan sidiya. Da farko bari mu tafi Maiduguri, babban birnin jihar Borno, inda rahotanni a wasu kafofin yaɗa labaran Najeriya kamar jaridar Daily Trust suke cewa ƴan Boko Haram sun kai hari kan motoci da suke samun rakiyar jami'an tsaro kan hanyar Maiduguri zuwa Dambowa daren jiya, kuma babu mamaki an samu hasarar rayuka. Muna ci gaba da tuntuɓar hukumomin tsaro domin samun ƙarin bayani dangane da wannan hari. Har yanzu dai daga Borno, mataimakin gwamnan jihar kuma shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira Malam Usman Durkuwa ya ce akwai wani rukuni na 'yan gudun hijira waɗanda ba sa samun taimako saboda suna zaman kansu ne ko kuma suna tare da wasu 'yan uwa waɗanda ƙarin jama'a yake zama yawa nauyi. Malam Durkuwa, wanda ya zanta da Jimmai Ali, ya ce duk da haka sun fara ɗaukar matakai na gano irin waɗannan mutane.
Abinda yake damu da yawa yanzu shi ne ba masu kamp ɗin ba ne, akwai wanda suke zama wajen ɗan'uwa da kuma akwai masu zama kansu a cikin gari, shi ne matsala don sun fi yawa kama wanda suke zama.
Tantar numfashinka ba kamar yanzu a ce su 'yan gudun hijira ɗin da suke a sansanoni kamp ɗin da aka ajiye su suna zaune, sai kuma 'yan uwan su zo su zauna da su?
A'a, akwai wanda suka gudu masu gudun hijiran wanda ba sa cikin kamp.
To, ba a yi rajistar
nasu ba? Ba a yi rajistar nasu ba. Muka san an ce masu kamfanin wanda gwamnati ya san da kamfanin. amma wanda yake zama kanshi ko kuwa ya zama dan wansa a bisa gurin shi ga san shi ba dan kan bane kuma su ne masu fuskantar wahalan abinci da wadin na camp komisu akan gwamnati ne komisu kuma ko duk wanda zai taso zai taimakawa sai ci akai shi camp an duk telefon zai ma wannan da suke camp din kaga yan wanda yan mu da suke cin gari din za su samu ba
to yanzu wace dabara ake yi
yanzu mun fara sa mu gane angoni inda aka samu host communities din a san da yanda gwamnati zai iya taimaka musu ko kuwa in mutanen NGO sun zo din a san hanyar zamu tura wancan angonin su ma tallafa musu so shine hanyar da yanzu muke so su din mu tallafa musu
kuma kamar yadda kace waɗannan hanyoyin da kuka dauka an fara samun raguwar matsalar ko
alhamdulillah yanzu gam gaskiya da kamar yadda muka zama na bazin kai awa daya biyu ba za a ce akwai problem camp wannan amma yanzu bayan in kaga sun kawo complain wata ya kusa kenan su za su nuna mana alama cewa abincinsu wata ya kusan karewa balle ma muna sa kanmu tunda mun san cewa wata kowane wata ne ba mu jira ma wata ne ya kare
sai a ji a basu to excellency ka san yanzu a musaurara suna jin mu ka san dan adam yana da buri wasu akwai alaman ko da an gyara garuruwansu fa kuna ci da su dinnan ba za su tashi ba me za ku yi
to wannan kuma ka san ba yana za a yi din gaskiya wadansu din sun fara koshi kamar na faɗa daɗin ya yi yawa balle ma ko wanda ke ba su cash transfer suna gani kamar sun tafi kayo garuruwansu ba za su samu wannan cash transfer ba but an yi wannan kuma cash transfer da za a ke bayarwa din saboda su tallafa ma kansu ne kuma su tallafa ma gwamnati ne su kaga dan adam kuma da yawan buri zai so ya tafi ba dan yana gani kamar wannan kudin ya fi mishi zuwa garinsa amma ai ka bar gida barka
ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata
mataimakin gwamnan jihar Borno Malam Usman Durkuwa aka ji da Jimmai Ali shekaru kusan biyu da hukuncin da kotun ECOWAS ta yanke na tilasta hukumomin Niger biyan diya kan kisan gilla da aka yi wa shugaban ƙasar Ibrahim Ba'ari mai nasara amma iyalansa sun ce gwamnatocin Niger suna ci gaba da biris da wannan umarnin da kuma gudanar da bincike da zai bayyana waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki shekaru 18 da suka wuce waɗannan bayanan sun fito ne a zaman addu'o'i da jam'iyyar RPD ta tsohon shugaban ƙasar ta shirya domin cika shekaru 18 da kisan da aka masa Suleiman Mun Barma na da ci gaban wannan rahoto
makusantansa irin su Alhaji Idi Nuhu da ke cikin gaggan shugabannin jam'iyyar ta RDP jama'a sun nuna takaici akan yadda dukkan gwamnatocin da suka mulki Niger daga 1999 kawo wacce ke ci a yau ke rufa-rufa game da buƙatar zakulo gaskiyar lamari domin hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa
a dai mai kanta na yanzu ba mu tsammanin komai mun san ba za su yarda ba kafin mu samu iko muna adawa tare da su muna biyan goya musu baya muka zo muka nemi a kawo kuskurima bisa wannan kuduri wanda ya kawo kariya ga wasu kashi bambare mai nasara tarayya ba ta bi mu ba sai zaman lahiya da ba ta da mu ta bi mu Allah ya ga mu mun jarma kai to a yau kafin mu bi shi yace Allah sa aka bi shi to zai shari'a ya ƙara manda ta dai yanzu ta biyu ba abin da ta kara kariya
a nasu bangare iyalin marigayi Ibrahim Ba'ari mai nasara sun gabatar da wannan magana gaban kotun ECOWAS wacce a bara ta yi umarni wa kasar Niger ta biya su diya amma har yanzu shiru kake ji inji Miko Isa ɗaya daga cikin danginsa
kusan shekaru 10 ko fiye da 10 bukata mu ta neman shari'a ga kasa ga hukuma ga kasa ga ikon kasan nan ya gagara ba mu samu ba ganin ba mu samu nan ba sai muka zargi shari'a ta kasashen waje musamman shari'a ta kur sediyawo kuma ta ba gwamnatin kasa laifi na kin yin shari'a kuma ta a samu gwamnatin kasa nauyin ya ba da dijiya ga iyalin marigayi ina ganin shari'a nan tana kai wajen shekara biyu da samun sakamakonta. Amma ga nausa ne har kwanan yau zuwa ga iko ban komai ba. Bai wani abu ba na wajen gyara shari'ar kuma bai ba da wani wagdiya abu da ni sani kenan.
Jam'iyyar PNDS tarayya na kan gaban waɗanda makusantan Ba'are mai nasara ke nunawa da yatsa a sahun waɗanda ake zargi da hada baki don hallakar da tsohon shugaban kasar ta Niger saboda hamayyar siyasa in ji su. Sai dai kakakinta Asumana Muhammadu da ke ɗaya daga cikin mashawarta a fadar shugaban ƙasa ya musanta wannan zargi.
Ai hulɗar da aga Isu Muhammadu da shugaban ƙasa na da Janar Ibrahim Mai Nasara Bare, akwai hulɗa da ta haɗa su ta jinima ta ƙuddukud. Ita zance na siyasa a lokacin da aka yi kukuwa ta siyasa ba jam'iyyar PNDS tare aka ɗaya bace. Duka jam'iyyoyi ne wanda ake cewa FRDD suka yi wannan kukuwa. Saboda haka ka ɗauki lahiya a zaman mutum guda. To tunda zance shari'a ne kuma har kotun Sidiyawu ta yi shari'a ta ba su gaskiya daidai na a kula da wannan al'amari. Ya kamata shari'a ta kula da shi.
Me yake kawo jan ƙafa?
A wannan ban isa ne harkar shari'a ce.
Suna ganin kamar ma'aikanta ne ba sa mai da hankali a kan wannan hukunci da kotu ta yi.
Na ce maka tare da jam'iyyar RDP muke iko yau shekara shida sai dai in lokaci bai ba bai yi ba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Koma Najeriya inda kungiyar Tijjaniya a kasar ta kaddamar da wani shiri da zai inganta hanyoyin samun kudaden shiga da nufin karfafa ilimin diya mata da wasu bukatun ƴan kungiyar ga Abdulwahab Muhammad da rahoto.
A jawabin bude taron da kuma kaddamar da shirin shugaban dariƙar Tijjaniya a Afirka Sheikh Tahir Usman Bauchi ya bayyana muhimmancin samar da shirin.
Neman kuɗi mu taimaki kanmu da kanmu wannan ke kyawun tunani ne. Muna roƙon Allah ya ƙarfafa wannan shiri, Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu isa da kanmu ba sai mun je waɗansu mutane wanda ba su san mu ba, ba su san sha'anin mu ba, mu kuka a gabansu su taimaka mana a kan abin da bai damu.
Tsohon kakakin majalisar wakilai na tarayya Gali Umar na Abba ya tsokaci game da shirin.
To makasudin wannan taro shine kuma a dada wayarwa da Tijjanawa kai a wajen muhimmanci na haɗin kai da kuma muhimmancin kuma lokaci yayi da kowa ya kamata ya dinga bada gudunmawa. Ana so a yi amfani da irin wannan kuɗi wajen wato gyara harkokin makarantu na addini da gyara masallatai da zawiyoyi.
Shugaban kwamitin tsara shirin na ƙasa Muhammadu Mushiri Sheikh Tahir Usman Bauchi ya yi ƙarin haske kan shirin.
Da yasa aka kawo wannan ne, wato kullum ka zo kana zuwa wajen mutane neman gudumawa, wanda an san addini yana da gudumawa ka gina addini, wannan gudumawa ka ga a karba. To amma kuma mutane za su ta gajiya, don da kace yau ka zo gobe ka dawo jibi ka sai ga ya gaji. Amma ka tura tsari. Tsari ne ba ni warawa 100 naira na 100 ne kawai na 100 in ka ba ga duk wanda ko da jamul da ilori baka samu zuwa ba sai ka sai ka tana 100 naira kasa shikenan kudin ka ya isa wajen ya kuma shike baka ba da gudumawa na wannan tafiyan da aka yi duk abin da kake wa kana ciki duk wanda sai maka da kati ka tsaya wajen ya sa maka in ya sa maka in ka gaba maka reply a wayan ka cewa an kati ya je ba to ka dauka wannan kawai ya cuce ka dai karka ma karba sai karbi kudin ka.
Shi ma jami'in kamfanin da ya buga katin Malam Imrana Jafaru ya bayyana yadda za a yi amfani da katin domin tallafawa asusun.
Fa'idojin shi shine inda muke ganin cewa kamar yanzu idan yau muka yi rijistar mutum miliyan ɗaya, kowane mutum miliyan ɗaya cikin mutum miliyan ɗaya nan zai iya bada naira 100 tallafi, kaga za mu iya samun naira miliyan 100 akai. Muna da matsalolin asibiti, muna da yara waɗanda ba su zuwa makaranta, akwai marayu waɗanda iyayensu sun rasu waɗanda ya kamata a ba su tallafi, da mata waɗanda gajiyayyu masu jin jiki waɗanda ko ba su lafiya kowa. Za mu iya gina asibitoci wanda za a iya tallafawa duk wanda ke da namba na wannan rijistan shi, ID ɗin shi, majma'u ID ɗin shi, zai iya zuwa ya nuna a wurin. Za mu iya ba shi rabin kuɗin asibiti, kuɗin asibiti ya biya kuɗin rabin kuɗin da aka caje shi, koko makaranta ce zai iya biya rabin kuɗin makaranta, koko za a iya tallafa da wannan kuɗaɗen a ɗauki yara a kai su ƙasashe inda za su je su karatu mai inganci su dawo.
To kamar mutum yana so ya bada kamar miliyan guda, kuma katin kunnan kun shi naira 100 ne, ba ganin zai wahala wajen kankarewa? annan miliyan.
Idan mutum ya bada, idan kana so ka bada wasu kuɗaɗe masu yawa, akwai code da zamu baka. Wannan za a yi magana da mu ne, zamu yi maka generating code guda ɗaya wanda na miliyan ɗaya. An yi wannan sai an yi magana da mu, duk ko daga wani zawuya ne koko daga ina ne za a yi magana da mu, mu kuma mu zamu yi hiddo da wannan lambobi da zamu baka ka tura a madadin kati miliyan ɗaya. Idan ka tura zai je.
Lohab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad, kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 21 ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Karantarwa ko malanta aiki ne mai matukar gajerwa. Hakan yasa a karamar hukumar Baltimore dake jihar Maryland a nan Amurka aka kirkiro wani shirin motsa jiki domin inganta lafiyar malaman karamar hukumar. Yau kan wannan shirin duniyar Amurka zai yi dubi a kai. Sai a kasance tare da mu. A wannan makaranta da ake kira Gunpowder Elementary dake birnin Baltimore a jihar Maryland, ana shiga ajin motsa jiki wanda Jane Donahue ke koyarwa. Koyar da darasi kan mahimmancin motsa jiki abu ne da ya fi ƙarfin a kwatanta shi da aikin yi, domin a gareta abu ne da take muradin yi a kodayaushe. Ko da a lokacin da akan ware domin zuwa a ci abinci, Jane da ƙawayenta sukan yi musayar dabaru kan mahimmancin cin abinci mai lafiya domin gudun kada ƙibarsu ta wuce kima.
We have a weight loss.
Muna da wani aji da akan koyar da yadda mutum zai rage kiba, da kuma wani aji da ake koyar da malaman makaranta kan mahimmancin lafiyar jiki. Tun a bara muka fara, mun kuma rage kibar mu da nauyin fam 300, dukkanmu mu 18.
Like 300 pounds, 18 of us.
Nazarin cin abinci mai lafiya ba shine kadai darasin da jin ke koyarwa ba a makarantar su, har da ma motsa jiki.
Bring your foot into your knee.
Wanda kamar tsarin nan ne na motsa jiki da ake kira yoga a turance.
Today we're doing a body flow, which is
yau muna jujjuya jiki ne. Yau ina da aiki da yawa, amma hakan na da muhimmanci, shi yasa nazo nan.
I know it's important, so I'm here.
Jen Ward ita ce mai magana da yawun kungiyar matan da ke koyarwa a makarantun gwamnatin karamar hukumar Baltimore da suka mai da hankali akan motsa jiki. Ta kuma ce wuraren aiki da dama sun samarwa ma'aikatan su ire-iren waɗannan shirye-shirye na motsa jiki, amma kuma har sun fi muhimmanci ga malaman makaranta.
It's more difficult for them to schedule physical.
Ina da matukar wahala su ware wani lokaci na motsa jiki a rana guda, wanda hakan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka kirkiro da wannan darasi bayan an kammala aiki. Saboda haka da zaran ɗalibai sun tafi gida, sai su saka kayan atisayen su shiga wajen motsa jiki tare da sauran abokan aikin su domin yin atisayen da ke ƙara lafiyar zuciya.
And do a cardio class, for example.
Shugaban makarantar Gunpowder Elementary, Wendy Cunningham, ta lura cewa ana ƙara samun malamai da ke halartar wannan atisaye tun bayan da aka kaddamar da wannan shiri sama da shekara ɗaya da ta gabata.
The teachers are excited to be together, to exercise, to support one another and trying to be healthy and maintain healthy habits, learning.
Malaman suna farin cikin kasancewa tare, inda sukan yi atisaye a tsakanin su da zammar nema ma kansu lafiya. Sukan koye da zasu magance matsalar gajiyar aiki, wanda hakan na da muhimmanci, kuma yake ƙara ba su ƙaimin gudanar da ayyukan su, musamman a fannin nuna juriya wajen hudda da ɗalibai. Gaskiyar jama'ar ce yadda ake tallafawa juna sukan taimaka maka kodaya.
It's really important for stress reduction, for just making you feel better about your.
Cudanyar da mutane suke a tsakanin su a lokacin atisayen shine fubrige malama Ashley mai koyar da yan aji uku.
Really, it is the people. They are a great support team. They really help you even after a really long day.
Gaskiyar jama'ar ce da ake tallafawa juna sukan taimaka maka kodaya ka sha wahala a wurin aiki. Za ka ga suna ƙara ma ƙwarin gwiwa. Gaskiyar magana ita ce ban cika son motsa jiki ba, amma sukan sa ni ji daɗin atisayen. Hakan yasa nake zuwa a kowane mako.
But they really make it fun, and that's why I keep coming back week after week.
Ganin yadda suke cin gajiyar wannan shiri na motsa jiki da ke taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu, yasa malaman makarantar ke fatan za a fara da shirin a duk makarantun Baltimore da ma sauran wurare. Masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wanda ya dubi kan wani shirin motsa jiki da aka samar wa malaman makaranta domin su rika kawar da gajiyar aikinsu a wasu makarantu da ke ƙaramar hukumar Baltimore da ke nan Amurka. Yanzu madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Faiz Almasri da Fed Lapidus da suka haɗa wannan rahoto da kuma Safina Sudangi. Ni Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fito daga hannun Usman Manika, yana cewa dan Allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga kasashen duniya musamman ƙasar Amurka da fa a dakatar da kai hare-haren ramuwar gayya da kuke kaiwa a ƙasar Siriya, domin kai hare-haren babu abinda zai yi illa ƙara jefa ƙasar da jama'arta cikin wahala. Ya kamata ku hau teburin sasanta ɓangaren gwamnati da na ƙyan adawa don samun dawwammamen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar, da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Ta gaba kuma tana cewa don Allah salam sashin Hausa na muryar Amurka, hakika ita cuta ko annoba Allah ne ke saukar da ita lokacin da ya so kuma inda ya so. Cutar sankarau da ke ƙara ruruwa a jihar Zamfara da ma ƙasan nan ya kamata mu ɗauke ta a matsayin ƙaddara. Sabo ba shi ne abin da ya kawo wannan cutar ba a jihar Zamfara, don akwai jihohin da sun fi Zamfara aikata sabo amma cutar ba ta je masu ba. Daga ƙarshe nake kira ga mutane, ya kamata a rinka ɗaukar ƙaddara mai kyau da mara kyau. Sako daga Abba Sa'adu Mahuta. Masu haro abin da ya sauka kenan cikin wasiƙu da kuka rubuta, ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta. Yanzu kuma sai a shirya ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce babu wata hanya da za a iya wanzar da zaman lafiya a Siriya, matuƙar shugaba Bashar al-Assad ne ke riƙe da mulki. A wani bayani da ta yi wanda za a nuna shi a yau Lahadi a gidan talabijin na CNN, Nikki Haley ta ce babu wata hanya da ta rage da za a bi a siyasance domin warware matsalar Siriya, matuƙar Assad shine riƙe da gwamnati. A wani ɓangaren kuma, sakataren harkokin wajen na Amurka Rex Tillerson cewa ya yi ruguza daular Daesh, wacce aka fi sani da ISIS, shine mafi mahimmanci a Siriya. Sakataren ya faɗi haka ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a wani shiri na gidan talabijin na CBS mai suna Face of the Nation a Turanci. Dakarun sojin ruwan Amurka za su tura ƙungiyoyin mayaƙa ɓangaren tsibirin Koriya domin ƙara kwarjinin kasancewar Amurka a yankin, da kuma tura saƙo ga Koriya ta Arewa, wacce a satin da ya gabata ta gudanar da gwajin makami mai linzami samfarin ballistic. Duk da Majalisar Warware Matsalolin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta ire-iren waɗannan gwaje-gwaje. Jami'an 'yan sanda a babban birnin Venezuela Caracas sun harba barkonan tsohuwa da harsashin roba akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a jiya Asabar, bayan gwamnatin shugaban ƙasar Nicolas Maduro ta haramtawa ɗan takarar jam'iyyar adawa riƙe muƙami. Wani magajin garin yankin babban birnin ya ce kusan mutane 17 aka kai asibiti domin kula da raunukan da suka ji. A yau Lahadi ne bama-bamai suka fashe a wuraren ibadar Kiristoci har guda biyu a ƙasar Misra. Kusan mutane 32 ne suka rasa rayukansu, wasu da dama kuma suka jikkata a yayin da Kiristocin 'yan ɗariƙan Coptic ke gudanar da bikinsu.
Masu haro abin da ya sauka kenan cikin shirin yanzu, sai kuma can da asubahi za ku saurari wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da ciki da gaskiya da wadda Ibrahim Alfahamir yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya tana ni gabatar da shirin, da Chubahiro Diodone da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da kuma injiniya Malam Al da ya riƙa masa, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.